Sashen Hausa na Muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 22 ga watan Nuwamban shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16 21 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba ya kuma kire ne tare da sahabu Aliyu. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Kakakin majalisar dokokin Zimbabwe ya ce za a rantsar da Emmerson Mnangagwa a zaman shugaban kasar ranar Juma'a idan Allah ya kai mu. Kotun Majalisar Dinkin Duniya ta musamman kan rikicin tsohuwar Yugoslavia ta daure komandan Sabiyawa Ratko Mladic rai da rai a gidan kurkuku. Prime Minister Lebanon Sa'ad Hariri ya faɗa yau Laraba cewa zai jingina murabus da yayi saboda shugaban kasar ya buƙaci da yayi haka.
To bayan kun gama jin labarai za ku ji irin kokari da hukumomi ke yi a jihar Adamawa inda gwamnan jihar ya bayyana wakilinmu Ibrahim Abdulaziz irin ganawa da suke yi da shugabannin jama'a don kawo ƙarshen rikice-rikice a jihar. A cikin hirarsu da gwamnan Jibril Bindau ya ce
kunda nake so in ga mutane Adama shine ba za mu yadda ma'ana gwamnati ba za mu yadda mutum ya dauki ya je yana a ce ya je kashe dan adam ba za mu yadda wannan ba. Kan kananan yara ba su da laifi ba san hawa ba sun sauka ba daidai ba ne.
A jamhuriyar Niger kuma wani ya kashe mai unguwar Bedi da ke cikin karamar hukumar mai jirgi, lamarin da ya kai ga magoya bayan wannan mai unguwar suka kai martani kuma suka kashe mutane biyu. To ko menene hukumomi ke yi a wannan yanki? Ga Malam Idi Sale shi ne shugaban karamar hukumar mai jirgi.
Yanzu ma zancen da nake muku da iya nezar ne yare ina akalami kwamma akwai sojawa, akwai polis, akwai gendarmeri suna can don kule guguna ya ba da ma amshorin an kai polisai.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fitar da wasu al'alluma da ke nuna kungiyar Boko Haram ta kashe mutane 375 a cikin wannan shekarar 2017 a arewa maso gabashin Najeriya. Kada Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago. Sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kakakin majalisar dokokin kasar Zimbabwe Jacob Mudenda ya ce za a rantsar da Emmerson Mnangagwa a zaman shugaban kasar ranar Juma'a biyo bayan murabus na Robert Mugabe mutumin da ya jima yana mulkin kasar a jiya Talata. Sanarwar da kakakin majalisar ya bayar yau Laraba tana zuwa ne a daidai lokacin da Mnangagwa yake shirin komawa kasar ta Zimbabwe. Haka kwatsam Mnangagwa tsohon mataimakin shugaban kasar ya gudu daga kasar ranar 6 ga watan nan bayan da Mugabe kore shi da kan mukaminsa. Masu motoci sun yi ta busa kahun motocinsu yayin da ƴan ƙasar suke ta raye-raye da masu rangwada a Harare babban birnin ƙasar domin murnar murabus da Mugabe da ya bayyana a jiya Talata. A cikin wasiƙar da kakakin majalisar Mudenda ya karanta a zaurin majalisar a daidai lokacin da majalisar ta fara muhawara na tsige shi. Kotun Majalisar Dinkin Duniya ta musamman kan rikicin tsohuwar Yugoslavia ta daure tsohon komandan sojojin Sabiyawan Bosnia Ratko Mladic saboda samunsa da laifin kisan kare dangi da laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama sakamakon rikici a tsohuwar ƙasar ta Yugoslavia a wajajen shekarun 1990. Kotun ta same shi da laifuffuka 10 cikin 11 da aka tume shi da aikatawa waɗanda suka hada da tursasawa, kisan kare dangi, korar mutane daga muhallansu, ta'addanci da kuma kaiwa fararen hula hare. Kotun ta yi masa hukuncin ɗaurin rai da rai. Kotun ta ce laifuffukan da ya aikata sun fi muni ga bil'adama. Kotun ta ce Mladic ya ƙudiri aniyar gamawa da al'ummar musulmi a Srebrenica da Sarajevo, shi da kansa ya jagoranci kai hare-haren buɗe wuta da harbin Sarika Noke da niyyar ta da hankali da assasa kisan farar hula. Mladic ya halarci zaman kotun amma baya cikinta lokacin da aka yanke hukunci. Ya nemi izinin zuwa bayan ɗaki na minti 5 amma daga bisani lauyan sai ya ce kotun tana iya ci gaba ba tare da Mladic ba saboda hawan jininsa ya dawo. Prime Minister Lebanon Sa'ad Hariri ya faɗa yau Laraba cewa zai jingina murabus da yi saboda shugaban ƙasar Michael Onya buƙaci da yi haka. da yake magana a fadar shugaban kasa da ke kusa da birnin Beirut bayan fareti da aka yi domin zagayewar ranar da kasar ta samu yancin kai. Hariri ya ce ya jinkirin zai ba da damar a gudanar da ƙarin zaman shawarwari da shugaban kasa. Kasarmu da muke kauna a daidai wannan muhimmin lokaci tana buƙatar namijin kokari daga kowane danta domin kare ta daga bala'o'i da kalubala, in ji Prime Minister Hariri. Ya sake jaddada buƙatar Lebanon ta kasance yar ba ruwa na rigingimu da ake yi a yankin. Hariri ya janyo rikicin siyasa a farkon wannan wata bayan da ya ba da sanarwa daga kasar Saudiya cewa ya yi murabus daga mukaminsa na Prime Minister Lebanon, sai kuma ya ci gaba da zama a Saudiya, lamarin da ya sa aka fara raɗi-raɗin cewa ko hukumomin Saudiya sun tsare shi ne. Har shugaban kasar na Lebanon Michael Aoun ya ce ba zai mutunta murabus inda Haririn ya yi ba sai sun yi ido hudu tukuna. Jiya Talata Hariri ya koma kasar daga Saudiya bayan da ya yada zango a Faransa da kuma Masar. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jigogin adawan kasar Siriya suna ganawa yau Laraba a kasar Saudiya wani yunkurin haɗa kai a yayin da ake shirin sake koma kan teburin shawarwarin neman zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya a mako mai zuwa. A wani gefe kuma manyan kasashen duniya da ke wani muradi a cikin rikicin na Siriya suna nasu taron a kasar Rasha. Tun lokacin da aka fara wannan yaƙi a shekarar ta 2011, 'yan tawayen kasar Siriya sun kasance kawunansu a rarrabe a adawar da suke yi da shugaba Bashar al-Assad, inda aka yi ta samun cikas a ƙoƙarin haɗa kawunansu a inuwar laima guda. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan rikicin na Siriya Stefan de Mistura ya faɗa a wajen bude taron 'yan adawar yau Laraba a birnin Riyadh cewa ya kamata ya kasance akwai tawaga gadaddiya mai karfi ta 'yan adawa guda daya a wajen taron neman sulhun da za a fara ranar 28 ga watan nan na Nuwamba a Geneva. Shawarwarin da aka shayi a can baya karkashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya sun kasa kawo ƙarshen wannan yaƙi wanda ya kashe mutum akalla 400,000 yayin da Siriyawa miliyan 13 suka fada cikin ukubar neman agajin jinƙai. Masu gabatar da ƙara na nan Amurka sun tuhumi wani ɗan ƙasar Iran da satar shiga kwamfutocin kamfanin tashar talabijin ta HBO a nan Amurka a farkon bana, ya saci shirye-shirye da suka haɗa da mai farin jinin nan da ake kira Games of Thrones, sannan ya amfani da bayanan ya nemi kamfanin ya biya shi miliyoyin dalolin Amurka. A cikin takardun ƙara da suka gabatar jiya Talata, lauyoyin Amurka suka ce wanda ake tuhuman ɗan shekaru 29 da haihuwa Behzad Mesri yana da dangantaka da rundunar sojojin Iran, kuma memba ne na gungun masu satar shiga kwamfutoci mai cibiya a Iran da ake kira Tac Hat Security Team.
Sahabu Aliyu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da gwamnan jihar Adamawa Muhammad Jibrila Bindo yake shirin ganawa da dattawan jihar akan tsaron yankin biyo bayan rikice-rikice da ke faruwa a yankin, gwamnan ya tattauna da wakilinmu Abdul Aziz akan irin hali da ake ciki da kuma kokari da gwamnatin jihar take yi wurin zakulo waɗanda suke haddasa wannan rikicin a wannan yanki, ga kuma yadda hirar tasu ta tafi.
Bayan su dai mun ya fi duka biyu specialist da kuma nan FMC kamar da ta gani mun zo nan yanzu kun gawar da aka kawo su da kuma wannan abun da ya faru a numan jiya. Gwamnati dai muna tsaye muna ba su magunguna kuma to asibiti kamar specialist su ma mun ba su kuɗi nan ba mun kawo musu kuɗaɗe na maganin da babu a jiya saya. To kuma akwai gwamnati ma muna da magunguna dama a kafa mun kai wa specialist.
Ya sani wannan na faruwa kai kwatsan sai kuma gabatun nan numan inda nan ma aka ai asarar rayuka na ƙananan yara da ma mata, kamar me gwamnatin jiha wani mataki ta dauka dangane da lamarin na numan kuma.
Numan yanzu muna da meeting da sarakuna gaba kida security kuma da duk wani security abuna za mu yi cikin sha daya. Amma abin da nake so in ga mutane da ma shi ne ba za mu yarda, ma'ana gwamnati ba za mu yarda mutum ya dauki ya je yana a ce ya je kashe dan adam, ba za mu yarda wannan ba. Kan ƙananan yara fasa da laifi ba san hawa ba sun sauka ba daidai ba ne, babu in ma koma mai ma ba inda aka ce yaro karami kan kowa ya san da sai abin da yake babban sai a ce ya da hakkin wani haka kuma mace ba inda yake wannan abubuwan to haka ba za mu yi da wannan ba za mu bi bincike ko da gaske kuma wallahi duk mutumin da hannu sa muka samu za mu hukunta shi
wani kira kai wa al'umman yankin na yankin Numa dangane da guji daukan doka a hannu
abin da faru wanda suka rasu Allah ya ji gamsu wanda suka ji ciwo gwamnati muna lura da su kuma za mu dauki nauyin dubon kuma ra mu kokari shi ma ba za mu yi da wannan ba kuma kamar da nace shi yana daga cikin a gurin da zamu zauna za a yi komiti za mu je mu ga wa'annan fulani da aka yi musu wannan abu kuma za mu ga za mu tukura da su mu ga duk abin da ya kamata amma mitin da a yau muka yi shine za mu zartar duk abin da ya kamata a dauka kuma duk abin da aka dauka
to Allah kyauta
eh zo mu zauna kar mu saba al'umma ta arewa ga kira zo mu zauna zaman lafiya
madalla gwamnatin jihar Adamawa Muhammad Jibrila Bindo a hirarsa da wakilinmu Abdul Aziz Ibrahim daga birnin Iko kuma baban gidan Jibrin ya aika mana da rahoto akan kashe-kashe da kungiyar Boko Haram ta yi a cikin wannan shekara inda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International take kungiyar ta kashe mutane 375 a cikin wannan shekara baban gidan Jibrin na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
Najeriya na ci gaba da mai da martari dangane da kisan gillal da ya auku ƙasa da bakwanni biyu kenan a Najeriya inda akalla mutane 150 suka rasa rayukansu a harare daban-daban da suka hada da na ƴan bindiga a jihar Zamfara da kuma na Boko Haram a jihar Adamawa da kuma na kabilanci har ila yau a karamar hukumar Numan ta jihar Adamawa a wani taron manema labarai da daya daga cikin shugabannin kungiyar ƴan arewacin Najeriya da kenan da ya gabatar alhaji Ado Dan Sodo ya kira ga gwamnatin Najeriya da ta tashi tsaye wajen ganin an kawo ƙarshen hare-haren wanda ya ce na ci gaba da rawaita
an kakkashe Fulani yara da manya abin da kai ci maza da mata ka duba ka gani to ina shanunsu ya kuma aka yi da shanunsu haka dole ne mun sa ido muna gani gwamnati ta gaggauta daukar mataki
wasu ƴan Najeriya da sun alakanta kashe-kashen da ke ci gaba da wakana a duk rana da cewa yana da nasaba da siyasa kamar da Malam Usman Danzuru ya sheda mani
siyasa ne duk ake wannan abin kuma ba komai bane makiyan Buhari ne suke so su kawo dani a kasa don a ce shi bai iya mulki ba ne abin da nake gani kenan ai kuma sa'a aka yi wallahi tallahi don ba don zuwan Buhari ba da Najeriya rushe ma gaba da yanzu ai to Allah ne yana son mu kuma yana amsa addu'a mu mutalakawa siyasa Allah ya kawo irin Buhari ai
kashe-kashen da ke faruwa a Najeriya da ya zo ne a daidai lokacin da kungiyar Amnesty International da ke kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa ƴan kungiyar Boko Haram sun kashe fararen hula 357 a wannan shekara kacal a harhare 55 da suka kai musamman a jihohin arewa maso gabashin Najeriya watannin da aka fi samun haran sun hada da watan Agusta inda kungiyar ta kashe mutane 100 inda a watan Nuwamba kuma na bana kungiyar ta kashe mutane 76 kungiyar dai ta ce tun a shekara ta 2010 ne take tattara bayanai game da cin zarafi na bil'adama da ake zargin kungiyar ta Boko Haram da aikatawa laifukan kuma da za su iya zama na yaki Malam Musa Jika wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ne a Najeriya kuma ya mun bayani game da wannan kashe-kashe
da sauran tu'annati da ake so garkuwa da mutane ne su fashi da makami in ma ya zo da karar kwana ma a kashe mutum mu abin da muke kallo wato shugabancin ne yana da rauni kuma rashin hukunci inda akwai hukunci ina tabbatar maka da wannan yawan kashe-kashen zai rauni kuma ba ma za a ma same shi na biyu kuma ga talauci da yemma mutane ka tutu yanzu wanda yake shi ya kawo garkuwa da mutane sai an biya kuɗi to saboda haka wajibi ne gwamnati ta yi gyara ta kalli shin menene dalilan da yasa ake yawan halaka mutane shin ta ina ne kuskuren yake domin a gyara
wanda yake tuni shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aike da sakon ta'aziya a hare-haren da yawa kana a Najeriya ƴan Najeriya suna ganin sakon jimami ga waɗanda suka rasa ƴan uwansu a wannan hare-hare bai isa ba dole ne gwamnati ta tashi tsaye ma ya kama a garan bawul ga jami'an tsaron Najeriya tare da kwalliya za ta biya kudin sabulu baban ya jifran murya Amurka daga Lagos
ba babu kyautun da an yi a baya ko mun gani kude da bakin cikin
to badalla a gaida baban gidan Jibrin. Jihar Maradin Jamhuriyar Nijar kuma tana fama da irin wannan tashin hankali biyo bayan kashe wani mai unguwar Bedi da ke cikin karamin hukumar mai jirgi abinda ya kai ga mutuwar karin wasu mutane biyu. Ga wakilin Haruna Mamman Bako da karin bayani a cikin wannan rahoto.
A cikin karamar hukumar mai jirgi da ke cikin gundumar Tesawa a cikin jihar Maradin Jamhuriyar Nijar wani fada ya faru inda wani ya kashe mai garin Bedi abinda ya haddasa neman daukar fansa daga mutanen mai garin inda suka kashe mutane biyu kuma suka toye kayayyaki da dama kamar yanda Malam Idi Sale magajin garin karkar mai jirgi ya mini karin bayani ta wayar salula.
Le chef du village et deux autres.
Kamar dede wannan wuri ne aka yi wannan abin.
Bakwaya zangon bakwaya.
Zangon bakwaya ne. Abin ya faru ne tsakanin manoma da makiyaya.
Kungani. Parce que celui qui a tué le chef du village de Dede.
Mhm.
Shi bulati ne.
To.
Shi bulati ne c'est lui la base de tous les problèmes.
To shi an samu an kama shi.
Shi kawo kan shi majin da miri biyar muna cikin daji. Kawo kan shi nan gendarmeri je kuma kin yanzu ma yana gendarmeri.
To tun wannan lokaci su kamar wancan bangaren sun nemi su mai da murtani ne bayan wannan abin ya faru.
Da wannan abin ya faru su kuma suka tafi da suka toye gidaje da runguna da magazin na cikin runguna kuma suka kashe mutum biyu.
Bayan wannan lamarin ya faru, wane matakai ne hukumomi suka ɗauka domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya dawo a wannan yanki? Ita ce tambayar da Nima mai garin mai jirgi cewa da Idi Sale.
Bon, yanzu ma zan tambaye miki muku ta yaya ne zan yi yabe ina akademi kuma akwai sojawa, akwai police, akwai gendarmerie suna can don kule gwamnati ya ba da mun amshurin an kai polisai da gendarmu suna can cikin daji muna kama da yanzu ma can wajen ne zani da kwake abin kuma ya zo ya ma mutane jawabi ya kara musu jawabi kowa ya tsaya wuri ɗaya kan wannan kan wanda ya kara buje doka ta yi aikin mutum ba ya ma kan shari'a.
Su waɗanda suka kashe mutanen biyu an gano su an kama su?
Ba har yanzu dai problemin ma ka san haka ce abu sai yan group mutum ba san ko dari nawa bane ba. Kenan wannan sai enquete ita za ta hudo wannan mutanen wanda suka yi wannan kisan.
Amma an kama waɗansu daga cikinsu?
An samu an kama. Ba wannan yanzu ba a yi audition ne ba suna dai wurin hukuma.
A dai irin wannan lokacin na bayan damana akan huskanci hatsari sosai na arangama tsakanin manoma da makiyaya a cikin karkara a Jagoriyar Nijar duk da yake a baya-bayan nan fadakarwa da rigakafin lamarin da hukumomi da kuma kungiyoyi daban-daban ke yi ta hanyar waye ma mazauna karkara kai ya sa abin yayi dama. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a Jagoriyar Nijar.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe goma kenan da minti 19 na safe a nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da ma sauraro ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke kawo muku wasu ƴan wata ƙasa da ba Amurka ba da suka zo nan Amurka domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin ya karɓi bakuncin wani ɗan asalin jamhuriyar Nijar ne amma mazaunin birnin New York kuma ga bakon namu domin ya gabatar da kansa da kansa.
Sunana Khairuddin Umaru kuma ni dan Nijar ne a haife ni a Maradi na girma a can Yamai da na yi fara primary to high school da na ida sai na zo America to karatu shi ma
to tun yaushe Khairuddin ya zo America?
Na zo America in 2002 da na zo aka shigo da na shigo ta New York na zo Washington inda na fara karatu.
To ainihin me ya kawo karadin Amurka, karatu ne koko da ya je zo neman sauyin rayuwa ne?
Za a iya ce duka biyu, karatu kuma da sauyin rayuwa. Na gani cewa mu alamun Hausawa ba Hausawa sosai a da yawa a nan wurin, kuma ba zan ci da su saboda ina nema wata ran 'yan uwana Hausawa a nan Washington DC. Ba za ka gani sosai, amma wayancan mutane sai ka gani ga su nan ko'ina. Abin da ya sa nace haka nan kuma da na zo sauya rayuwa, na zo na je school, na je boko da makaranta. Mun yi na yi karatu, da na yi ƙare karatu, na yi finance, na yi study in finance. Sannan da na ƙare karatu finance, sai na samu wani aiki a can Indiana, kamar Olive, can dai na fara abin da na ƙare karatun na 2009. A tsari 2009 na sake can Indiana kamar shekara ɗaya kamar aikin polytech.
Wani irin karatu kai, wani matakin karatu kai, kwaleji ne ko kuwa jami'a ce ko kuwa digiri na biyu ne?
University college shi ne a can na yi karatu a nan Washington. Tana ce mishi Stray University, Chennai karatu.
To mutane za su ji ko su yi mamaki, asalinka da ɗan Niger ne, kuma daga Niger ka zo nan, kuma Niger Faransanci ake yi, nan kuma Amerika Turanci ake yi. Ya karadin ya fuskanci wannan ƙalubale?
To aka ce mai so abu zai koya ko mene ne. Da na zo garin nan kawai French nake ji, ina jin French. Amma da kaman kimanin doki da kaman kimanin wata biyu na fara magana Ingilishi, Turanci, ina tattama sosai. An da je can inda ka zo da wani harshe can daban wanda ba Ingilishi ba, sai sun sa ka koyi Ingilishi. Da je akwai abin schools da dama koko cikin university inda za a kai ka katai koyi English kafin kake fara karatun naka. Amma ni da rabo da sa'a, to ni ban je wannan school na English ba, saboda da sun ka ba ni jaraba, sai na samu na kuce kafin ma ake ce an kace to ni English na yana da ƙarfi, saboda in ka yi karatun French literature in French, in dai ka iya French sosai, English ba zai maka wuya ba. Me yasa nake haka nan? Yayin da suke rubuta shi, in ka bi ka'idodin shi, za ka gani English bai da wuya ko kaɗan, amma harshen ne zai maka wuya kaɗan. Kuma in ka sa practice, kana sauraron radio, kana kallon TV, za ka gani wani ya ji daidai.
To kayan mu nisa sosai, me burge ka zabi zuwa America maimakon a ce Faransa, inda kila za ka yi samun saukin cuɗanya da mutane, kuma kila za ka yi ganin kamar an yi karɓanka, amma ka zabi ka zo America?
To gaskiya America da ana cewa babban gari, gaskiya babban gari ne, in ba dan girman shi ba, su shi ba Adam incin shi gama da wanda yake Faransa. Ba ma gami ɗaya ne ba, zaka gani can kimani ne zan ba ka. Wani yana can yana ya yi aiki duka wata, duka zai yi aiki duka kimanin wata a bashi abin da euro 1000 euro. Nan kuma wannan da same job, abin da aikin daidai wannan aikin kuma nan za a iya baka uku hudu
ne.
Uku kamar uku ko hudu abin da jiya, kamar can an baka jika ɗaya aikin da kake nan ga za a yi a baka jika uku, da saboda wannan aikin ma daidai wancan aiki da wani yake a biro.
To
wani babu abin da ba ɗaya ba ne, nan ga sun ba ɗan Adam daraja, in dai kana bin ka'idodinsu ka bi daidai, sun fi ba ka hanya ka zama abin da kake so a garin.
Kash, Mallam Kairuddin ya koro bayani, amma lokaci ya muna halin nasa. Masu sauri a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu amadin bakon namu Khairuddin Umar da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Raga da busa she ta kare ga inji fulani raga babu busa
to madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Sakon farko ya fito ne daga Ahmadu Abacha Macina Yobe. Yace salam VOA Hausa, dawowa ga rakiyar gwamnatin Najeriya da jami'an tsaron kasar dangane da nasorin da suke cewa suna samu game da yaki da ƴan Boko Haram da al'umma jihar Adamawa suka ce yayi bai zo mana da mamaki ba. Ganin yadda kwanakin nan biyu ake kai har-haren ta'addanci ana yi wa jama'ar jihar Adamawa kisan gilla. Daga ƙarshe nake addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen dukkan hari na ƴan ta'adda a jihar Adamawa da ma Borno da Zamfara. Amin summa amin. Komawa ga Allah ta hanyar dagewa da addu'o'i shine kawai zai kawo mana ƙarshen har-haren ta'addanci da masu sa da ƙar baya a Najeriya. Ga alama abin ya fara son ya fi ƙarfin gwamnati da jami'an tsaro. Sako daga Naziru Abubakar Saba Gusau. Shiko Bala Muhammad Damban a jihar Bauchi ce salam VOA Hausa, hakika shugaban Robert Mugabe ya kyauta da ya hanzarta yin murabus ba tare da jiran sai an zuddab jini ba. Daga Shehu Adamu Rijau ya ce a yan kwanakin nan jihar Adamawa ta ɗauki ɗumi, rayukan jama'a sai salwanta suke yi ba ƙaƙƙautawa. Ba a gama jimamin na mubi ba sai kuma ga na noma. Ya kamata dai mahukunta su yi wani abu a kai gaskiya. Matukar dai ba suna so sai jama'a sun kare ba ne, sannan su ce za su yi fargajaji. Suna tur da Allah wadda da hararen da ‘yan ta’adda su kai wa al’ummar garin Numan da Mubi da ke jihar Adamawa da kuma wasu ƙauyukan Zafura. Ya Allah ka jiƙan waɗanda suka rasa rayukansu, ka ba masu rauni lafiya, su kuma haran Allah kai maganinsu. Amin daga Isu Diyala Faki. Yunkurin gwamnatin jihar Katsina a ƙarƙashin jagorancin gwamna Aminu Bello Masari na inganta rayuwar al’umma hakika wani abin yabo ne. Mai nasarar huntuwa. Jami'an tsaro da gwamnatin jihar Zamfara da fatan za ku ƙara azama sosai wajen ganin kun daƙile masu satar shanu gami da masu garkuwa da mutane da zumar an san kuɗin fansa. Ganin yadda lamarin ya sake dawowa a jihar ta Zamfara daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Assalamu alaikum. Sako na ƙarshe ko ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Aminu Kano mai da garko. Suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku bamu dama mu yi kira ga jami'an tsaron kasar mu Najeriya da su ƙara zage damtse domin kawo ƙarshen har-haren ta'addancin da suke ƙara ƙaruwa a sassan kasar nan tamu. To a ci gaba da aikowar sakonni, mu kuma za mu ci gaba da karantawa.
To ma dalla, yanzu kuma labarai za mu kawo muku a takaice.
Kakin Majalisar Dokokin Ƙasar Zimbabwe Jacob Mudenda ya ce za a rantsar da Emmerson Mnangagwa a zaman shugaban ƙasar ranar Juma'a biyo bayan murabus na Robert Mugabe, mutumin da ya jima yana mulkin ƙasar da mataki da ya ɗauka a jiya Talata. Sanarwar da kakakin majalisar ya bayar a yau Laraba tana zuwa ne a daidai lokacin da Mnangagwa yake shirin komawa ƙasar. Haka kuwa tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya gudu daga Zimbabwe a ranar 6 ga watan nan bayan da Mugabe ya kore shi da kan mukaminsa. Masu motoci sun yi ta busa ƙahon motocinsu yayin da ‘yan ƙasar ke raye-raye murnar murabus da shi Mugabe. Kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman kan rikicin tsohuwar Yugoslavia ta ɗaure tsohon kwamandan sojojin Serbia Bosnia Ratko Mladic saboda samunsa da laifin kisan ƙare dangi da laifuffukan yaƙi da cin zarafin bil'adama sakamakon rikici a tsohuwar ƙasar Yugoslavia wajajen shekarun 1990. Kotun ta same shi da laifuffuka 10 cikin 11 da aka tume shi da aikatawa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin, sai kuma an ji ba za ku ji mu ɗauke da sauran wato wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Sahabu Ali da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Julie Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni, da injiniyanmu na wannan la'asariya Mr. Jones Baba Yakub Makeri ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka, nake sallama sai a dakaci ‘yan shirin yau da gobe.